wata tsadawar ɗayo.
Ya masa mu ibtila'i na nitsewan jirgin ruwa cikin kogin mu na nan Kirfi. Kuma kamar yadda ka sani ita karamar hukumar Kirfi wani sashi na karamar hukumar kogi ya raba shi da ɗan wasa wanda yake dole ta yi amfani da kwale-kwale kafin a iya sai su wasu garuka kuma muhimman garuka kuma masu matuƙar yawa a wannan yanki na karamar hukumar ɗin.
Haka ne.
So akwai mutane wanda suka shiga jirgin kwale-kwale wanda tsakanin Allah har yanzu ba wanda zai fito fili ya ce maka ga yawan mutane amma dai a sashi yaro sun haka sun kai sama da 30.
Haka.
Sun shiga wannan kwale-kwale ne saboda ka san da yake hidimomi na karkara ba rijistarin da abin ake yi ba so ba wanda zai ce maka ga yawan mutanen da suka shiga wannan kwale-kwale ne har yanzu.
Haka ne.
So suna cikin tsakiyar kogi cikin hukuncin Allah dai aka samu malalai suka nitsa cikin kogi tun wanda suka iya ruwa sun iya fita da kansu wasu kuma wanda har yanzu magana muke da kai gaskiya babu wani tabbaci na yawan mutanen da masu karasa rayuka su kai da Allah cikin al'amarin domin har yanzu ga mutum da ya zo a gari ya samu gawarcin ba ya samu su. Tun muna har yanzu kuma muna samun rahotanni mutane suka zo daga ƙauyuka da suke kusa-kusa suna ciki a yan uwa da sauransu shi yasa muke hasashen cewa mutanen da suke cikin wannan kwale-kwale masu haura mutum 36 ake magana akai gaskiya.
To kamar akwai wanda suka samu suka tsirar da ransu ganin cewa ka ce akwai wanda suka iya to kamar wanda suka iya ruwa sun kokarin fita.
Eh so far gaskiya mun iya an samu nasarar samu akalla mutum 14 a cikin waɗannan mutanen da suka samu wani adadi da sun samu nasarar fita daga cikin wannan kogi din.
Okay.
Amma dai sauran mutane kan gaskiya har yanzu babu wani cikakken labarin yanayin da suke ciki. Kuma har yanzu kamar yana ma bayani a baya ga wakil ma ba iya samu ga mutum da ba ka iya samu.
Kaman yaya kai gani ko ko menene za a yi don saboda hanyar nan dai ta ruwa ne ta kogi ne ake bi. Eh kaman me za a yi?
Well gaskiya wannan matsalar tsakanin da Allah babba ce kuma duk wanda ya san yanayin yadda karamar hukumar take ya san shi kansa wannan kogi ko kuma kada ga ake magana in har za a yi ta. Abu ne wanda muna ganin cewa lallai dole sai gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin saboda gaskiya gana ce mai girman gaske kuma ba wai kogin ya rabu kusan kashi biyu a wasu guraren ma ya rabu kusan kashi uku. A wasu guraren za ka shiga jirgi sau ɗaya ka fita ka sake zuwa ka shiga wani ka sake shiga wani wajen nauyi kashi uku. So ka ga gaskiya ba ƙaramin aiki ba ne so al'amari ne dai wanda muna kokari mu ga wani hanyoyi za mu ɗauka yadda za a nan samu sauƙi na faruwa wani al'amari da ya faruwa wani lokaci. To muna samun cikin na irin wani al'amari jifa-jifa amma gaskiya ba mu taɓa ciki a cikin wani abu makamancin haka ba. So amma insha Allah ta'ala mu dai a matakin majalisa da kuma gwamnati akwai kokari da muke yi wajen tabbatar da cewa an kawo ɗauki ma al'umman da suke rayuwa wannan sashi na karamar hukumar Kirfi saboda kiyaye faruwa wani abu makamancin haka gaba.
To su wa'inda yake suka samu suka tseren nan akwai wani taimako da ake musu kamar asibiti ko wani ba duba lafiyansu?
To ya aka sani su a yanzu haka suna asibitoci wasu kuma gaskiya da yake mu ka san gurin da duk aka ce maka akwai ruwa to da ka samu wanda suke rayuwa wannan gurin gurayen ruwa ne. So sun iya fita da kansu kuma ba su fita cikin wani yanayi marasa kyawa so sun ci gaba da uzurorinsu amma waɗanda kuma suka ɗan samu matsala suna asibiti yanzu haka suna karɓar magani. Girma gwamna da ya ji labarin ya tura ni domin na je na ciki halin da ake ciki kuma na je ɗin na koma kuma na yi rikwacin masa halin da ake ciki. Kuma yanzu haka magana da nake gaya maka yana hanya zai zo nan karamar hukumar Kirfi domin ya zo ya gani wa gidansa ya kuma yi ma waɗanda suka rasa rayukansu jajen wannan ibtila'i da ya faru gare mu. Sunana Honorable Abdulkadir Umar Kaihu.